Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya muryar Arewa. Kai kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkanku da subahin ranar Alhamis 24 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran.
Shugaban Amurka Donald Trump ya sake barazanar soke yarjejeniyar kasuwancin da ke tsakanin Amurka da sauran kasashen arewacin Amurka. Dangantakar da ke tsakanin Amurka da Masar wanda ya ƙara ƙarfi ƙarƙashin shugaba Donald Trump ana iya cewa yanzu ya sukurkuce. A jiya Laraba ne da daddan shugaban ƙasar Angola ya yi abin da bai taɓa yi ba shekaru da yawa da suka gabata.
Tokanin labaran kenan. Bayan labaran duniya za a ji cewa an buɗe wani babban taron ƙasa da ƙasa a Lagos na tunawa da bayin da aka bautar da su shekaru 300 da suka gabata.
Su je gona tun da safe zuwa dare ba abinci, ana kulle bakin su da makulli kuma ana chain din su da hannun su kar su gudu ba dadi wallahi.
Za kuma a ji cewa ƴan sandan Najeriya sun damke wasu gaggan miyagu ciki har da wani shahararren dan huwan nan.
Femi Agbola ya gabatar da kansa cewa shi mace ce sun kai abuta da Baturen ya sami nasarar damfarar Baturen dala 80,000.
Muna kuma tafar da wani tsokaci kan watan Zulhijja. Kuma kamar kowace ranar Alhamis, Grace Alheri Abdu na tafa da shirin domin iyali, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Masu are, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake barazanar soke yarjejeniyar kasuwancin da ke tsakanin Amurka da sauran kasashen arewacin Amurka wadda ke ƙarƙashin ƙungiyar nan da ake kira NAFTA. Sai dai kasar Canada da Mexico sun faɗa jiya Laraba cewa wannan wata barazana ce na neman sake daddalewa kan wani sabon tsari. Sai dai wannan ba shi ne karo na farko da shugaban na Amurka ya yi irin wannan barazanan ba, domin ko a cikin watan Afrilu ya yi irin wannan. Amma kwaram sai ga shi ya janye bayan 'yan kasuwan Amurka, musamman masu harkoki akan abubuwan da suka shafi ayyukan noma da yake suna amfana da wannan kasuwanci ƙarƙashin ƙungiyar ta NAFTA, suka nuna rashin amincewarsu. Idan dai ita dai wannan kungiyar ta NAFTA kungiya ce da aka dake da mambobi kasashe uku da suka hada da ita kanta Amurka, Mexico da Canada, wanda aka samar da ita tun a ranar 1 ga watan 1 na shekarar 1994. Samar da wannan kungiyar ta kasuwanci ya taimaka gaya wajen haɓaka cinikayya tsakanin kasashen uku. Shugaba Trump da yayi Allah wadare da yarjejeniyar ta kungiyar ta NAFTA yana cewa wannan ita ce yarjejeniyar harkokin kasuwanci mafi rashin amfani a tarihi, don haka ko dai ya soke ta ko kuma ya mata kuskure ma. Sai dai ministan harkokin wajen Mexico ya kira wannan kalaman na Trump a matsayin kalaman dabarar neman sake sulhu na kulla wata yarjejeniya.
Dangantakar Amurka da Masar wadda a baya ta ƙara ƙarfi ƙarƙashin shugabancin Donald Trump ana iya cewa a yanzu ta sukurkuce tun daga jiya Laraba, bayan da Amurka ta dakatar da wani agajin da take baiwa ƙasar ta Masar domin nuna damuwarta akan yadda ƙasar ta Masar ke tafiyar da wato al'amarin bil'adama. Yanzu haka dai Amurka za ta zabtare kusan dalar Amurka miliyan 100 da take wato dake da nasaba da harkokin tattalin arzikin ƙasar ta Masar, kana kuma ta dakatar da taimakon kusan dala miliyan 200 da take baiwa ƙasar a fannin ayyukan sojin ƙasar, wanda ƙasar ta Masar ita ce ta fi kowace ƙasa samun wannan taimako. Wasu daga cikin jami'an Amurka da suka yi magana akan matakin da Amurka ta ɗauka akan Masar sun ce ƙasar ta gaza bunƙasa al'amuranta na haƙƙin bil'adama ko kuma rage mataki mai tsauri da takan ɗauka kan ƙungiyoyin da ba na gwamnati ba. Ministan harkokin wajen ƙasar ta Masar ya bayyana wannan matakin a matsayin na rashin adalci, tare kuma da yanke hukuncin da bai dace ba ga ƙasar da suka jima suna da kyakkyawar dangantaka. Yanzu haka dai ƙasar ta Masar ta soke ganawar da aka shirya za a yi da wakilin fadar White House Jared Kushner da surukin Donald Trump da ministan harkokin wajen kasar ta Masar Sami Shukri. Amma daga bisani ministan harkokin wajen na Masar ya saki wani faifan bidiyo da ke nuna inda suke tattaunawa da wakilin na fadar White House har suna dariya da raha.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. A jiya Laraba ne da dan shugaban kasar Angola yayi abin da bai taba yi ba shekaru da yawa da suka gabata domin ya jefa wani kura'a ba shi kansa ba. Shugaban na Angola dan shekaru 74 da haihuwa ya jefa kura'ansa a bakin sa alaikum. Ya ki yayi wa yan jarida magana har ma da wakilin wannan gidan rediyon da ya tambaye shi ko wa jefa ma kura'a. Sai dai kowa ya san wanda ya jefa wa kura'an domin da Santos ya shedawa wani gangamin yakin neman zabe kafin ranar jefa kura'an yana cewa ya fito ne domin goyon bayan dan takarar su na jami'ar su ta MPLA kamar shugaban mai barin gado. Yan kasar da yawan su sun jefa kura'an su na jiya Laraba, sai kuma da yawan su dai sun ce zai wato yan adawa ta kasar. Muddin aka ce jami'ar adawa ta yi nasara, to hakan zai dama wa gwamnati lissafi, domin ko jami'ar ta MPLA ta mulki kasar ta Angola tun lokacin da kasar ta samu yancin kai a shekarar 1975. A zaben da aka gudanar a kasar a shekarar 2008 jami'ar mai mulki ta samu kusan kashi 82 na adadin kuri'un da aka jefa. Haka ma a shekarar 2012 jami'ar ta sake samun kashi 72, abinda ba za a hada ba. Ainihin babban jami'ar adawa ta kasar wato UNITA a duka waɗannan zaɓuɓɓukan biyu ba ta samu koda kashi 20 daga cikin 100 ba. Gobe Juma'a ne dai idan Allah ya kai mu ake sa ran a fidda sakamakon wannan zaɓe.
Jami'an kasashen China da Russia sun bayyana rashin yardarsu da takunkumin da Amurka ta kakaba ma wasu kamfanonin kasashen sakamakon zargin da Amurka ke yi na cewa wai suna marawa kasar Koreya ta Arewa baya a shirinta na makamin nukiliya. Mai magana da yawun ministan harkokin wajen kasar China Huang Chunying ya faɗi a taron manema labarai cewa wannan takunkumin ba zai taimaka wa haɗin kan da ke tsakanin China da Amurka ba a kan wannan shiri na wato nukiliya ta ƙasar Koreya ta Arewa. Ta ce akwai fa buƙatar gwamnatin ta Amurka ta gaggauta gyara wannan kuskuren da ta tafka. Tana jaddada kiran da China ta yi na wato ta yi na ganin an samu damar yin sulhu da tattaunawa mai ma'ana domin ganin an kawo ƙarshen wannan ƙiƙakar da ƙasar ta Koreya ta Arewa. Ita ko a ɓangaren ta Rasha a Majalisar Ɗinkin Duniya ne aka ji jakadanta Vasily Nevensy yana jaddada kalaman ministan ƙasar wanda ke cewa wannan matakin na Amurka wani sabon yunkuri ne da zai ƙara dagula dangantakar ƙasashen biyu. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a birnin Lagos na Najeriya an buɗe wani babban taron ƙasa da ƙasa kan irin yadda aka bautar da bayi shekaru 300 da suka gabata. Babangida Jibrin gare ka.
Yan asalin Afirka daga sassa daban-daban na duniya ne dai ke halartar wannan taro da aka shirya domin tunawa da cinikin bayi da aka gudanar a duniya fiye da shekaru 300 da suka gabata. Mr. Rabi Konen Haleri na ɗaya daga cikin bagagen fata da suka yi ƙaura daga ƙasar Amurka suka dawo Afirka, inda kuma yake zaune a ƙasar Ghana a halin yanzu. Ya bayyana dalilinsa na yin wannan ƙaura.
Africa calling for her sons and daughters to come back home.
Yace na yi wannan ƙaura ne domin na fi ganewa a zaman Afirka a matsayin wanda aka bautar da kakanninmu shekaru aru-aru. Na ganin ƙasar Afirka ne kawai zan sake in kuma wala. Kin dai na bana na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasashen Afirka suka tashi tsaye wajen hana ƴan nahiyar Afirka tsallakawa zuwa Turai da Amurka. Mrs. Abike Dabure ita ce mai baiwa shugaban Muhammadu Buhari shawara kan harkokin ƴan Najeriya da ke ƙasashen waje.
See, this Africans coming to Africa. Are you see some trying to escape?
So, ita ce shawara ta gare shine su daina tsallakawa zuwa Turai suna kashe kansu a inda wasu daga kasashen Turan da Amurka ke dawowa. Wata malama mai suna Hajiya Amina yar asalin garin Batagrini da ke nan Lagos kuma ta bayyana mani yanda take ji game da wannan taro da ake gudanarwa na tunawa da cinikin na bayi.
To mun gode ma Allah dai kasan lokacin mu ma ba ma afi mu ba labarin da muka ji wai mutanen ana zuwa da su su kai su gona su je su aiki su yi komai da su da suka dawo kuma suna jin labarin ba su ji dadi ba wai su ma suna kuka abin da aka yi da yayin su menene ga wai su kuma wai da suka dawo an ba su suna nan gari ga inda sunan ka yake ga abin da aka baka kuma kuka sun yi kuka sosai da suka zo saboda an nuna musu komai da aka yi su je gona tun da safe zuwa dare ba abinci an rufe musu baki akwai makulli ana kulle bakin su da makulli kuma ana ma chain din su da annunsu kar su gudu ba dadi wallahi mu dai da muke duniya yanzu mu gode ma Allah karan lissa mu kai ruwan nan abin kuma
baban ya jifrin murya Amurka daga Badagri a Nigeria.
Wannan haka yake a kuma gaida baban gida daga Najeriya kuma bari mu kada jamhuriyar Niger inda a yayin da dimbin jama'a daga sassan duniya daban-daban ciki har da Najeriya da Niger da Kamaru da Ghana da sauran inda ake amfani da harshen Hausa ke haramar gudanar da ayyukan haji a kasar Saudiya wani malami a Damagaran ya bayyana yadda ya kamata a yi da wannan wata na Zulhijja Tamar Abari gare ki.
Gade Malam Maniru Sheikh Yusuf wani limami a nan jihar Damagaran da ƙarin haske kan irin abubuwan da ya kamata musulmi yayi a lokacin kamawar wannan wata na Zulhijji.
A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Wata ne na Zulhijja wanda yake a cikin shi ake yin aikin haji a cikin shi ke da Arfa kuma sannan kwana 10 wannan na farko nashi kwanuka ne wanda suke masu girman daraja masu alhurma a wurin Allah har ya kai Allah yana rantsuwa da su kamar da yake cewa uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal fajri wa layalin 10 na rantse da alfijir na kowace rana na rantse da kwana 10 na Zulhijja to wayannan kwana 10 na Zulhijja a cikin su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana son raya su da yin ibada azumi ko wani azumi guda da zaka yi a cikin wannan kwana 10 kafin a kai ga na ranar Arfa ko wani azumi daya ladan azumin shekara gare shi manzo Allah ya ce duk wanda daga cikin al'umma yayi niyya zai yanka layya to kar ya aske gashin jikin shi kar ya cire farcen jikin shi namiji ne ko mace duk daya ne tunda innal muslimina wal muslimati Allah ya ce musulmi maza da mata kada a yi su saboda muna kwaikwayon masu aikin haji duk wanda zai layya haka aka so a cikin wannan kwana 10 daga wata ya tsaya to shikenan ya zama a tsaida aski ba za a yi ba yankan farce ba za a yi ba mata masu kitso wato idan za su hudda gashi a jikin to ya zama su ma ba za su yi ba indai akwai hudda gashi ba hana yin kitso ba amma in ba za a hudda gashi ba saboda sunna ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda yake da niyyar layya to kar ya taba gashin shi kar ya taba farce sai bayan an sabko daga aikin haji kenan radda aka yanka layya a ran nan ma in kana so sai kai askin ka ka yanke farcen ka.
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Ya ayyuhal lazina amanu to a gaida malama Tamar to bari mu dawo Najeriya inda yan sandan jihar Oshun suka damke wasu gaggamiya go ciki har da wani rikakken dan fuwan 9 Hassan Umar Tambuwal gare ka.
Rundunar yan sanda ta jihar Osun ta kama kana ta gabatarwa taron yan jarida waɗansu masu aikata laifuffuka su 26 da sun ka hada da masu sata da garkuwa da mutane fashi da makami kwararru a satar motoci da babura da kuma wani da yayi shigar mata yace shi mace ne ta yanar gizo yadda fari wani baturen Amurka $80,000 commissioner yan sanda na jihar Osun Mr. Lafimiyu Adewoye ne ya gabatarwa dandazon yan jarida waɗanda ake zargi da aikata laifuffukan a birnin Shogo fadar gwamnatin jihar Osun.
He presented himself as a woman on the internet. He took that sum of $80,000 into his account.
Mr. Lafimiyu Adewoye yace wanda ya damfari ba American Femi Agbola ya gabatar da kansa cewa shi mace ce sun kai abuta da baturen ya sami nasarar damfarar baturen $80,000 ya tura mashi ta asusun ajiyar sa. Commissioner ɗan sandan na jihar Osun yace irin wannan zamba na dakushe haskin Najeriya a idanun duniya. Yace komai dadewa masu aikata laifuka za su gane cewa ƙarshen alewa ƙasa, don haka su shiga tetayensu. Sannan ya ƙara da cewa nan ba da dadewa ba za a gabatar da waɗanda ake zargin a gaban kuliya mantu sabo domin a hukunta su. Shi ko wanda ake zargi da damfarar baturen Amurka Femi Agbola yace abinda yayi damfarar ba su kai $80,000 ba. Femi Agbola yace duk kuɗin da ya karba ga baturen sune $43,000 ba $80,000 ba kamar yadda ake zargi. Femi Agbola yace baturen yace yana son abokiyar hulɗa ne, shi yasa ya bashi dalolin shi ko ya karba. Ababen da an ka kama ga waɗanda ake zargin dai sun hada da motoci, babura, injin na ba da wutar lantarki, talabijin da bindigogi kira turai da gargajiya, layu da tarhuna da dagumma da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Gaskiyanka kuma gaida Hassan. Yanzu kuma bari mu koma gefe Grace Alheri Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baroki ka tonka huiba ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Bayan sama da shekaru uku da sace ƴan mata 276 da kungiyar Boko Haram ta yi a makarantar sakandare ta Chibok, waɗansu daga cikinsu da suka samu kubuta suka kuma samu ci gaba da karatu a gida Najeriya da waɗansu a nan Amurka sun kammala karatu. Becky da Paul Gadzama suna cikin kungiyoyi da suka ɗauki nauyin ilmantar da ‘yan matan da suka kubuta da ke karatu a nan Amurka. Ga bayanin da uwar gida Becky ta yi a hirar da muka yi da ita bayan kammala karatun sakandare na waɗansu daga cikin ‘yan matan da suke tallafawa.
Dama guda goma ‘yan mazallan ‘yan matan Chibok muka kawo. Suka samu makaranta sun shiga a nan. Yau ana shekara uku. A cikin shekara uku na abubuwa da yawa ya faru, amma suna ci gaba. A ciki guda goma nan, guda biyar yanzu za su shiga college. Sun yi graduating from high school, wato kaman secondary school, kaman SS3 a wajenmu. Sun yi graduating yanzu za su shiga kaman university guda biyar.
Wato na sani dai a nan Amurka, in dai ba kai da kanka ka zaɓi sa ɗanka makarantar kuɗi ba ne, makaranta sakandare a nan kyauta ne da ɗaukar yaro daga ƙofar gidansu zuwa makaranta a sake dawo da shi duka kyauta ne, maganar littattafai da duk dai wata buƙata da yake da ita ta makaranta da gwamnati take ɗaukan ɗawainiyar nan. To amma kuma akasin haka yake in an za a shiga jami'a, ko da wata irin jami'a ce kuwa, wane ne zai ɗauki nauyinsu zuwa jami'a a nan?
To wayansu jami'an sun taimaka, sun bada abin da ake ce da ita scholarship, wato kamar an ba su kyautan koyarwa tuition da kuma zama a makarantun. Amma kamar biyan bukatu na yau da kullum, su takardu da su tafiye-tafiye da abubuwan da za su bukaci don su yi rayuwa, mu ne muke da nauyin wannan din. Mu taimaka musu, muna biya musu wannan bukatan.
Wato ‘yan mata ukun da suka rage a hannunku waɗanda sai ka ce ku ne na wayarsu ta rataya wuyanku, menene burinsu? Waɗanda kwasa-kwasai suke da sha'awar?
Burinsu wato su samu digiri. Kowannensu sun sa niya, sun sa kai, kuma suna kokari sosai domin su yi jami'a, university kenan, har su samu digiri a cikin shekara hudu.
Wato kowanne akwai sun riga sun zaɓi fannonin da suke sha'awan ci gaba a kai, ko kuma kawo yanzu dai babu daya daga cikin su da ta san ainihin meye take so ta zama, misali ko lawyer za ta zama, ko likita za ta zama, ko makamancin haka?
Eh, a cikin dukkan su kowa tana da fannin da zuciyar ta ke so. Akwai wanda ta sa hankalinta kuma shi tana kokari sosai a cikin fanni ta wajen fannin asibiti, doctor din ko kuma nurse ko kuma something abu dai wanda ya shafi lafiya. Akwai wanda ta sa kanta sosai ciki kuma mun ga tana kokari haka din ko a graduation nata na high school din. Akwai daya wanda ta sa zuciyarta tana so ta zama lawyer. Akwai guda daya ita kan mata wajen ta shiga magana jami'a din matun about wajen shekara aya da rabi yanzu. So ita din ta sa kai akan in Allah ya taimake ta za ta yi hakan din. Tama abu da yin irin da su medical line da su lawyer nan anan ba abu ne kaman da a gida za a fara. Ka fara degree part 1, ka fara law ko kuma ka fara medicine, ka fara part 1 ba sai an yi wa'ansu mataki-mataki.
Eh, sai an gama shekara hudu tukunna a faro wancan bangaren sai ka gama. Eh,
guda uku kuma zuciyanta ya ce tana so ta zama pilot. Wannan ta sa hankali kamar wasa muke, amma har yau zuciyanta yana kan haka. So hata dan gwada an kai ta simulation ake ce da shi, ta dan gwada hata shiga jirgi ta dan zaga kadan tare da taimakon wani haka.
Eh, wato ya dangantaka su da iyayensu a gida a lokutan baya. Korafe-korafen da ake ji da abinda ake karanta ko kuma ake ji a gida shine ba sa samun yin hulɗa da iyayensa a gida.
Ina ji lokacin can da Boko Haram suka sal su abinda yake taimaka ta fannin waya yake da damuwa, amma a yanzu ina ji ko yaushe fa suna magana. And a graduation din nan ma da aka yi a kwanan bayan nan na wajen daya ga watan June din nan da suka graduate guda biyu annan baban guda daya tazo yazo a madadin iyaye ya tsaya ya ga graduation din ya kwana biyu ya koma gida.
To yanzu idan misali idan suna son su tafi gida ko hutu suna iya zuwa ko kuma akwai suna da wata kalubala ta takardar izinin shiga da fita ko dai haka?
Ban tsammani za su samu damuwa ba, amma tunda suka zo guda daya da taje gida wajen su biyu. Taje ta dawo su biyu. Amma guda biyun nan da ke hannun mutukuna ba su je ba domin son su ne. Domin su sa hankalinsa makaranta kuma suna magana da iyayensu. So sun sa hankalinsu. Amma ban gazato za su samu damuwa da takarda ba. Domin yanzu suna makaranta in sun tashi nema ina gani ko za su samu da ikon Allah.
Wato kawo yanzu ya za ki bayyana kwatanta dangantaka su da sauran abokan zama ko kuma abokan karatunsu?
Suna da abokai sosai, wasu ma mun san su sosai har muna irin study da su. Mun ziyarce su a makaranta ma muka iya samu wa'annan mu yi hira da su. Yara sun zama kaman waje guda daya. Kin san rayuwar yara lokaci ne kawai anda za su gane da juna sai su yi tafiya su yi rayuwarsu.
To a ƙarshe taya kuke samun kuɗin da kuke ɗaukan nauyin waɗannan 'yan mata?
A kamar da mai gida ya faɗa, inda wajen community service nan kuma akwai guda ɗaya, akwai 'yan mata guda biyu a ciki suna cikin honor society because of their level yanda suke kokatawa makaranta. Akwai guda ɗaya ko biyu suna honor society, so suna zagaya su je wajen da za su taimaka irin su kananan marasa galihu a nan irin orphanages suna zuwa as honor society members. Wannan community work da na san wasu suke a cikinsu. Na wajen tambayan ki wajen ina muke samu abin da muke taimaka da shi da taimake su da shi ga oga?
Mukan taimaka direct daga wurin kanmu da kuma 'ya'yanmu da suke nan sun gama makaranta suna aiki daga cikin aljufinmu muna taimake su. Akwai wa'anda kuma suna taimake su inda ake sukan zama kamar guda biyu suna zama tare da wayansu abokanai wanda Allah ya ba mu su suna zama a wurin su suna je ka dawo daga gidajensu su ne suke ba su kamar abinci da wata rana kamar su sutura. Ba mu taba samu wani taimako ko wani donation daga wurin kowa ba. Mu dai mun sa kai domin mu taimakawa nan ƴan matan Chibok, amma abin ya bude mana ido cewa akwai bukata sosai a shi kasan mu Najeriya, musamman ta fannin ilimi, yadda ake ilimantar da mutane yara yanzu musamman a kauyuka da kakara, ilimin su bai kai karfin yadda za su iya su tsaya su yi competing da sauran ƴan uwansu a makarantu, manyan makarantu musamman waɗanda suke birane ba. Mun ga cewa yawancin waɗannan yaran da suke kakara din nan ba su samu kwaisuwa isheshe wanda zai iya kafa su ba. Damuwan da muka fara samuwa da su, amma Allah ya taimaka ta wajen yadda su mutanen Amerika suna horaswa sosai har sun yi a cikin shekara uku sun iya sun gama secondary. Kin sani lokacin da sun zo ya kamata sun ga sun gama secondary, amma lokacin da suka zo da aka gwada su a nan suna can kasa ne
wajen. Babu shakka, domin ni na tuna lokacin da suka zo ba su da turanci ko kadan, dan na yi tafinta ma waɗansu daga cikin su wanda in an yi turancin ma ba su fahimtan waya a ce wanda ya gama makarantar secondary a gida.
Kwarai kuwa, saboda da aka gwada su ma an sa sun zama a level na primary 3, primary 4 ne yadda standard nasu yake lokacin da suka zo. Amma yanzu har sun samu diploma nasu na high school, za su fara degree. So yaran mu ba wai rashin ilimi ba, amma rashin horaswa da koyarwa ne da babu a makarantu.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai kuma mako mai zuwa, idan madaukakin sarki ya nuna mana, mu gayyaci Dr. Rebecca Dalli, wata da ta sami lambar yabo ƙasa da ƙasa musamman domin ƙoƙarinta na kula da 'yan gudun hijira da hare-haren ƙungiyar Boko Haram ya shafa a Najeriya. Kafin nan, a madadin uwar gida da mai gida Becky da Paul Gadzama da kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin alheri, ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
To a gaida innar Amal ga wannan.
Wasu mutane da suke yada wasu hotunan gawakin mutane, musamman ma kirari suke yi da ayi ramuwar gayya, to majalisar tsaro ta jihar Kaduna ta yi Allah wadaran wannan aika-aikar.
To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi don jin shin a Kaduna me yayi zafi shi kuma ba wuta ba. Yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Aiwa ya dawo da labaran duniya, amma a takaice.
Kusan kashi biyu daga cikin uku na Amurkawa da suka jefa kura sun ittifakin cewa shugaba Donald Trump na kokarin raba kan 'yan kasan ne ba wai hada su ba. Wannan da yana kunshi ne a cikin wani sabon binciken kura'an jin ra'ayin jama'a da aka fitar jiya Laraba. Binciken wanda jami'ar Quinnipiac ta gudanar ta ce daga adadin mutanen da suka jefa kura'a akan wannan batu, kashi 62 sun yadda cewa shugaba Trump na kara raba kan Amurkawa ne, yayin da kashi 31 suka ce aka san haka. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake barazanar soke yarjejeniyar kasuwancin da ke tsakanin Amurka da sauran kasashen arewacin Amurka wanda ke karkashin kungiyar nan da ake kira NAFTA. Sai dai kasar Canada da Mexico sun faɗa jiya Laraba cewa wannan wata barazana ce ta neman sake daddalewa kan wani sabon tsari. Sai dai wannan ba shine karo na farko da shugaban na Amurka ya yi wannan barazanar ba, domin ko a cikin watan Afrilu ya yi irin wannan. Amma kwaram sai gashi ya janye bayan da 'yan kasuwan Amurka, musamman masu harkoki a kan abubuwan da suke da nasaba da ayyukan gona, suke amfana da wannan kungiyar, suka ce ba su yadda ba. Dangantakar da ke tsakanin Amurka da Masar, wanda ya ƙara ƙarfi ƙarƙashin shugaba Donald Trump, ana iya cewa yanzu ya sukurkuce tun daga jiya Laraba, bayan da Amurka da ta dakatar da wani agajin take baiwa ƙasar ta Masar domin nuna adawarta, damuwarta akan yadda ƙasar ke tafiyar da wato batutuwa da ke nasaba da kare haƙƙin bil'adama. Yanzu haka dai Amurka ta zartare kusan dala Amurka miliyan 100 da ke nasaba da harkokin tattalin arzikin ƙasar, kana kuma ta dakatar da taimakon kusan dala miliyan 200 da take baiwa ƙasar a fannin ayyukan soja.
To jama'a, da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu sake shigowa. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Aiwa wanda ya taya ni, da wanda ya haɗa mana sautin Solomon Abu da injiniyanmu na wannan lokacin Jimmy Cook, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.